بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana da daren Litinin ne da ya mai da daren 21 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1432, daidai da 18 ga watan Septemba shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na 71 daga cikin jerin jekara ta cikin littafin Fiqhu Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah Maɗaukakin Sarki ya saka mishi da alkhairi. A yi haƙuri mai yiwuwa an ji karatun ba a lokacin da aka saba yin karatun ba, wato mun yi jarabawar yara ne da hidindimin makaranta jiya, ayyuka suka yi mana yawa, don haka muka ɗan samu canje-canjen abubuwa da yawa. Shi ne muka gadda a ce ba a yi karatun ba a wannan mako gaba ɗaya, gwanna insha Allahu ta'ala a ɗan samu a taɓa gwargwadon abin da ya sauƙaƙa. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. In ba a manta ba, muna bayani ne ko karatu dangane da Fiqhu Sira min Islami Hamza wa Umar ila al-Isra, darasin da ake ɗauka a cikin tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dangane da musuluntar Sayyidina Umar da Sayyidina Hamza, Allah ya ƙara musu yarda har zuwa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji. Mun karanta darasi na 13, muna cikin dabda ƙarshen shi sai lokaci ya ƙure, a inda malam yake cewa as-salisa ashara kanat hadisatul isra'i wal mi'raj min fitnati shubuhati allati yabtali biha al-muslim wallati kaseeran ma yusiruha al-a'da. Yace fitina dangane wato tarihi ko kuma faruwar ainihin Isra'i da Mi'raj, wannan ya kasance ainihin daga cikin fitinoni waɗanda suka faru a cikin tarihin musulunci, wato jarabawa wadda Allah Maɗaukakin Sarki yakan jarabci musulmi da ita, ta hanyar da ainihin wato maƙiya sukan tayar da wasu shubuhohi da shakkoki dangane da al'amarin. Walamma asara al'ada hadhihi shubha saqafa fiha man saqaf, yayin da maƙiya suka tayar da shubuhohi da rigingimu da kawo ruɗani a cikin wannan matsala ta Isra'i da Mi'raji, waɗanda suka afka cikin wannan fitina sai suka afka. Kamar yadda muka faɗi a baya, shi ne aka samu har wasu daga cikin muminai sun yi ridda a lokacin ko musulmi. Wala yazalu al'a'da'u yusiruna shubuhati 'ala al-muslimina, haka kuma maƙiya ba za su gushe ba suna tayar da ainihin wato fitintinu da rigingimu da ruɗani ga musulmi. Fi kulli waqtin, a kowane lokaci, saddan lil musulmina, dan ainihin wato kanga musulmi din wa li ghairihim, da waɗansu waɗanda ba musulmi ba, anil islam, daga ainihin wato musulunci. Musulmin da ke cikin musulunci, waɗanda ke da raunin imani a sa musu shakka ko su raurawa suna cikin musuluncin ko kuma sirinta, waɗanda kuma suke ƙoƙarin su karkato su karɓi addinin musulunci su kuma sai ainihin a toshe su daga tahowa ɗin. Wa raddu shubuhati yakunu bil ilmi shar'i, malam yace to tunkuɗe shubuhoti da duk wasu rigingimu da ainihin maƙiya suke kawowa da ilimi ne na shari'a ake yi. Allazi yubtilu kaidal a'da, wanda yake ɓata ainihin wato duk wani kaidi da makirci na maƙiya. Wa yarudduhu fi nuhurihim, kuma wannan ainihin wato ilimi na shari'a shi ne za a tunkuɗe wannan ainihin irin makirci nasu ya koma cikin ƙirazinsu, wato sai abin ya koma yana ta tafarfasa a cikin ƙirjinsu. Abinda malam yake cewa duk lokacin da kafirai suka ɗauko wata shubha suka kawo, to babu shakka abinda ya kamata shi ne a dubi abubuwan da suka faɗi a ilmanci a bada ansa a kai. Ina fata an gane wannan shi ne abin da ya dace. Amma ba haka ba, idan sun tayar da wata shubha ko kuma kun tayar da buge-buge ta ƙone-ƙone da hayaniya ƙarshe har a gama kaf, ba za su janye wannan shubhar da suka tayar ba. Ina son ku gane wannan. Na sha faɗa muku www.aol.com su ne America Online da suka tayar da shakka da shubha da suka sanya dangane da Alƙur'ani. Idan ka buga wannan website ɗin su ne America Online aol.com, suka tayar da sura like it, suka kirkiro su surorin ƙarya kamar da muka fadi a baya da aka samu professor Uba Abdullah daga Jami'ar Bayero Kano faculty na education ya ba su rabbi shafi 8 ne kadai suka yi ko tara amma sai da ya ba su wajen shafi 33 zuwa da 4 ko da 5 nan da nan sai da America Online sun boye waɗannan surorin yanzu in ba a search engine kasa ba ko shi din in ka nema a wannan website din kai tsaye ba za ka sa ba sai in ka sa a search engine shine in ka sa a Yahoo search engine ko Google search engine ko duk wani search engine kana sawa in ka sa sura like it shine zai dauko maka su to kuma inda matsalar da suka shiga shine in ya tashi daukowa zai dauko maka ne har da raddin da professor yayi saboda the title ɗaya ne to abinda muke cewa shine anan ka gaya mini menene kake tunanin yake rugurguza makircin masu makirci a wannan zamani in ba amfani da ilimi na shari'a ba babu su wajibi ne malamai su san wannan daliban ilimi su san wannan sannan al'ummar musulmi gaba ɗaya su sani makirci galibi shi akan yi maka shi ne ta hanyar kulle-kulle sai saka ji Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullahu yi makirci Allah ya warware makircinsu idan suka tashi za su je su kukkulla ne to in ka zo kai ba ashar za ka yi ba ba buge-buge za ka yi ba za ka kwakwance ne to sai ku lura duk lokacin da suka kawo shubha suka faɗi sai a samu wani mai kaifin ilimi da basira cikinku sai ya dubi a bisa haske na ilimi na shari'a sai ya ba da ansa ko kun fahimta to shine za ku ga suna ainihin ɓoye kansu shine za ku ga suna ɓoye makircinsu amma matuƙar za su yi muku makirci ku tashi ku yi wannan buge-bugen ko babu shakka suna jin tsoron buge-bugen za kuma su yi ƙoƙarin kau da jiki da kaucewa da gwargwadon yadda za su yi amma shi makircin fa ba za su canza shi ba da farko lokacin da dan masu suka buga hoton Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cin mutuncin shi akan website na internet a wannan lokacin abinda suke sa rai musulmi za su shine za a fito a buge-buge a kone-kone sai ba a yi ba a daidai lokacin kuma ya yi dabda Ramadan aka yi amfani da lokacin Ramadan musulmi na taruwa wuraren tafsiri da tarawihi da tahajjud aka tafi har zuwa lokacin aikin hajji aka yi amfani da lokacin taruwar musulmi a aikin hajji aka yi ta faɗakar da musulmi akan duk wani abu made in Denmark a daina su yi kawai shi ke sai da suka fito suka yi apologizing a lokacin saboda abin ya raunata su domin ba wanda zai tursa saka cewa sai ka sai madaran nido ba wanda zai ce dole dan ne da kana sai yanzu ka daina sai ka daina sai ba ka da interest kun ga wannan ilimi kenan a shar'i to a wannan zamanin idan kun fahimci wasu lakcoci nawa da na yi muku a baya matasa da makamantanta da na sake maimaita makamantansa a Kaduna da wasu wurare mabambanta na nuna a lokutan baya shine daga 1800 har zuwa 1900 har zuwa 1900 abinda turawan Faransa da Germany da Italiya da turawan Ingila suka ɗauka shi ne faɗa gaba da gaba da musulunci amma sai suka gane wannan irin faɗan yana da tsada ƙwarai da gaske don suna asarar rayuka suna asarar dukiyoyi suna asarar ƙwararrun masana sai suka ga to abinda za su ɗauko yaƙi ta hanyar tunani shine al-ghazwul fikri suna can ƙasarsu za su canza maka tunani sai suka ce to waɗanne irin wasa'il za su yi amfani da su ma'ana waɗanne irin kayan aiki za su yi amfani da su wajen a canza maka tunani ba tare da sai an je an buga ba don da ba su zo ne su buga na gaya muku daga cikin tarihin malamin musulunci akwai Sheikh Hamad Al-Ansari wani babban malami ne na hadisi a Jami'ar Islamiyya da ke Madina professor ne Allah ya mai rasuwa wajen 99 ko 2000 Allah ya gafarta mishi buzu ne mutumin ƙasar Mauritania in ba na manta ba yake faɗin irin yadda tura mulkin mallaka a gaban shi suka kashe mahaifin shi a wannan lokacin kafin su kai ga cin gari kaza sai an yaki, sai an buga, sai an kara, sai an yi kaza, sai suna asarar rayuka da yawa da dukiyoyi. To me yasa za su kashe malami? Saboda an kashe malami to an kashe wasu al'umma da yake kokarin rayawa. Kun ga nan mamakinki ne. Amma kafin su kai da kashe malamin mutum ne suka yi asara, dukiya nawa kaza kaza, sai sun baro kasa kaza, sai sun baro kasa kaza. Amma yanzu za su yi kokari ne daga kasashensu su yi kokarin mayar da karantarwar malamin ta zama ba ta da amfani a wurin jama'ar. Don haka sai suka ce za su yi amfani da wasila ta farko, ita ce kafafen yaɗa labarai. Kafafen yaɗa labarai a da in aka faɗe su radio ake nufi, da jarida da talabijin. A yanzu kafar yaɗa bayanai ba ta da iyaka, internet ne, handset ne, CD ne, MP3 ne, MP wane ne, DV wane ne, wane ne, kafafen yaɗa labarai. Sai suka ce za su yi amfani da wannan. Yanzu ka duba kowaye kai akwai music a gidanka, kowaye kai, sai dai babu handset. Don babu wani handset da zai zama daga kiran sallah sai kira a su ne ringing tones ɗin shi ko kuma makamantan haka. Sai dai ka canza ko ka cire ko ka sauya ko makamantan haka. Duk waɗannan yana daga ciki. Don haka sai kaga irin yadda malamai a da suke munana jin music ko raye-raye da sauran, sai kaga hatta malaman abin yana diminishing, yana dusashewa a zuciyarsu, ba sa munana abin irin yadda ake da. Yau nake ba wasu labari. A da a muciya in mutum yana zuwa silma kawai shikenan, aka ce dan silma ne, da an ce dan silma sai kowa yana kyamar shi, kawai dan silma ne, kawai yana zuwa silma, an kambama abin. Amma yanzu silma tana gidan kowa, sai sa kaga da mutane suke ta murna silma silma, ga su nan suna ta mutuwa, ba a shiga, ba a kaza, a sharri ne. Da sai wani da wani ne, kuma duk mai shiga silma da an san shi. Yanzu ko silma ta biyo kowa a cikin gidan shi. Kafafen yaɗa bayanai na biyu suka ce za su yi amfani da mace, za su yi amfani da mace wajen bayyana tsiraici, muryoyin mata, zinace-zinace da makamantansu. To waɗannan kaɗan ne daga hanyoyin da suka bullo da su domin cimma riba ko kuma kaiwa ga matuƙa dangane da al-ghazwul fikri, a yaƙi tunaninka, a lalata ka. Ka dubi yanzu yadda ‘ya’yan musulmi za ga ba musulunci suke sha’awa ba, fajirci suke sha’awa, ba ɗabi’u na gari suke sha’awa ba, fasikanci suke sha’awa, ba addini ne ya dame su ba, amma sai ga kafirci su suka fi karkata zuwa gare shi. Duk wannan yana daga cikin al-ghazwul fikri. Idan ka ce Bature ne, in Bature ya ga dama zai ce yaushe kaga Bature ya zo ya zauna a muciya, yaushe Bature ya zo ya zauna a Cikaji ko Daurawa, yaushe Bature ya zo ya zauna a layin Joji, yaushe Bature ya zo ya zauna a Ƙwarbai, yaushe ne Bature ya zauna a anguwar Madaka, ba ku ga Bature ba. Amma kuma dukkan fajircin da Bature yake yi a ƙasar shi, kuma yake so ‘ya’yan musulmi su zama ana yi a waɗannan anguwannin, kuma waɗannan anguwanni anguwannin musulmi ne, shine al-ghazwul fikri. A yaƙi tunaninka, a lalata tunaninka, duk abin da zai amfanar da kai ba ka yin shi, duk abin da za ka yi al'ummarka ta amfana ba ka yin shi. Ba kwa mamaki sai mutum ya mulki shekara huɗu, shekara takwas, sai a ce ya waiwaya mai yi wa al'ummar shi inda aka haife shi, sai ka gaba abin da ya yi. Amma su kamar yadda muke buga misali kullum, ku je ku gani. Ko kun fahimta jama'a? To haƙiƙanin al'amarin abin da yasa nake mana nan naga dangane da wannan mas'ala ita ce, mas'ala da malam yi akan cewa wa raddu shubahati yakunu bil ilmi shar'i, da ilimi na shari'a ake tunkuɗe shubuhohi. So ba da zanga-zanga ba, ba da ƙone-ƙone ba, ba da buge-buge ba. Duk mutumin da ya tasa ka gaba da makirci, ka tasa shi gaba da warware makircin, shi ne wayankuruna wayankurullah wallahu khairul makiri. Duk inda suka kulla sai ku warware. To ba a iya warware makircin makirai da munafincin munafukai sai da ilimi, ilimin kuma na shari'a. Saboda haka ya ayyuhash shabab,
دينكم العلم الشرعي واجب ديني علم الشرعي والله كوا يتاش يقري ومن ده شيء كوي زائر encountering ذكا ونشري ده زي تاسو شيني مكفارك وانا لوكتي يقري لأكا جيائك انقهد كافرزك تبت رسن كشي مسلمي ده داما لأبو سفيان يفارتنا عن أنيا ba amma kashe Muhammadu da Abubakar da Umar ba wato sun fahimci cewa waɗannan su ne jigajigai sai ce asamma Muhammad asamma Abubakar asamma ibn al-Khattab sai ga Allah yake falatu jibuhu yake wasu habbai kako amsa mishi ku yi shu kun gani menene wannan al-ilm al-shar'i ne wannan ilimi ne na shari'a idan ɗan fauda ne fa idan ɗan hayaniya ne sai ce ina nan aniyar katabika eh al-ilm al-shar'i da hikima ake yi sai ce ku yi shuru falatu jibuhu sai can da yace amma haula faqad qadayna alaihim wadannan kan mun gama da su sai annabi ce ala tujibuhu ba za ku ba su ansa ba yanzu sai suka ce to me za mu ce tunda dukan dama tsofaffin kauraye ne da dai a samu a tafi wani ne ko a daddatsa shi wannan ba sai sun yi fatawa ba me za mu ce tunda kai kace kar mu ba da ansa to yanzu da kace a ba da ansa me za mu ce dan nabi ya ce sai ku ce da su waɗannan dinnan abin da ke bakanta maka rai wato rayuwar waɗannan ke bakanta maka rai to har yanzu abin na nan suna nan da ransu sai Abu Sufyan sai ya ji bakin ciki ya ji damuwa nun kufurci ya taso mishi yace lana uzza wala uzza lakum sai ba ma guje yace oho muna da uzza ai ba ku da uzza dan nabi yace ala tujibuhu za ku bashi ansa ba suka ce me zamu ce sai yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah ne majibincin al'amarin ba ku da majibincin al'amari jama'a kun fahimta da kyau yanzu wannan menene al-ilm al-shar'i sai da ilimi na shari'a ma daga cikin al-ilm al-shar'i akwai shubha dan aka tayar sai ku shuru din ma rabbi ne yin magana din shine wauta kuma so dole waɗannan abubuwan ba za a san su ba sai da ilimi al-shar'i to da haka kan malaman ahlus sunna tun daga farko zamanin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina tabo atba'i tabi'ina har aka zo kan almajiran su Imam al-Bukhari da sauransu sun fi kowa iya raddin shubha kaga Imam al-Bukhari duk abubuwan da ya rubuta cikin sahih al-Bukhari da sauran littafai wannan bai hana shi kuma ya rubuta littafi ya raddin yan bid'a ba amma da ya tashi sai bai ce radduka ba sai ya ce khalqu af'alil ibad waɗanda suke cewa ayyukan bayi kyawawa Allah ne ya halice su munana kuma su bayin suka halice su yanzu a fakaice waɗannan mutanen sun tabbatar da cewa mahalici guda nawa ne biyu ne sai Imam al-Bukhari sai ya rubuta littafi sunan littafin in ka gani raddi ne amma da ilimi sai ce ne sai ce khalqu af'alil ibad wani malami India ne ko Pakistan zaka ganin shi yana darasi ya kai dattijo wajen shekara 60 da wani abu ko 70 Abdulrahman al-Dimashqiya in kana kallon tashar huda dake ingila Abdulrahman al-Dimashqiya malami ne kuma dan boko ne lokacin da Salman Rushdie ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Abdulrahman al-Dimashqiya yana nan a London har yanzu sai yace to mu musulmi ba wawaye bane ba za mu zagi Annabi Isa ba mun san kwangilar ka ce kristoci suka yi ka zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai yace amma let the bible speak wannan littafi let the bible speak ya zama cin kwala ga kristocin da suka sa aka zagi annabi amma shi bai fade su bai ce mu ne muku rabbi ba sai waye let the bible speak bari a bar bible ya magana dan sun ce qur'ani a cikin Salman Rushdie suka sa ya rubuta cewa qur'ani yana cike da tufka da warwara annabi yana da halaye kaza matayen shi kaza ne ƴaƴayen shi kaza ne duk suka kawo Abdulrahman al-Dimashqiya da yake let the bible speak gashi na muna da littafin kana son shi sai abin nan kuma kana so yana nan akan sultan.org zaka iya zuwa ka je ka copy shi gashi nan kuma nan a makaranta zaka iya photocopy shi duk wannan ina son ka mana yaya ake ne ya ake raddi shubahat bil ilmi الشرعي amma an ba haka ba su fa waɗanda suke ta da shubuhi ina son ku gane mutane ne na musamman a cikin kafirai da munafikai da zindiƙai ba kowa bane ake sawa so kenan mu ma ba kowa yake cancanta ya rabbin shubuha ba sai wanda yake da ilimi ko kun fahimta jama'a to wannan ilimi na shari'a kuma ba a koyan shi haka siddan sai ka je ka zauna gaban malami ko ba abu ne wanda kai zaka je bookshop ka sai tafi ka zauna ka karanta shikenan ka samu ilimi shar'i ba zai zama ka karanta abubuwa da yawa amma baka da asalin ilimi shine ne principles qawaid sanin ka'idojin ilimi shine asalin ilimi ba wai ka karanta littafi kaza abin da nake nufi da wannan magana ina rifarin ne ga wasu ɗan boko waɗanda sun dawo suna da kishin addini madalla wannan abu ne mai kyau amma su suna ganin ba zai yiwu su koma su zauna su koyi qawa'idi ko ahlari ko ismawi ko bulughul marami ba zai yiwu su zauna a koya musu arba'un hadith ba zai yiwu a koya musu qira'a ko tafsiri sai su tafi islamic bookshops shagunan musulunci littattafai da shagunan da ake saida littattafan musulunci na turanci sai su yi tara sai ta karantawa da an yi magana sai ya ce shi ma ya karanta littafai da yawa fa tsakaninka da Allah a fagen da ka kware na accounting ko business admin ko economics zuwa kai kawai ka sai littafin economics ko business admin ko accounting kawai ka tara kai ta karanta shi kenan sai ka fito ka zama accountant har ka zama chartered accountant to ya kamata mutane su san ilimi na shari'a ba a samun shi sai a gaban malami yasa daga cikin madadin ilimi ba ka ɗaukar risala ka tafi gaban malami ka ce malam na zo a koya min risala malamai suka ce wannan ma ba ladabi ba ne ka zo a koya maka ilimi za ka ce ko shi malam shi zai zaunar da kai ya maka tambayoyi bincike ka hayya gane mene ne matsayinka a ilimi sai ya ce to littafi kaza shi za a fara koya maka tun da haka suke yi tun da har zuwa daga baya haka ake yi al'amura ne suka zo suka rikice daga ƙarshe-ƙarshen nan sai mutum ya riƙo bulughul maram sai ce ya zo ne a koya mai bulughul maram ka zo a koya maka bulughul maram eh in ka ce mishi to bismillah sai ce a'a ai shi so yake yi ga wasu hadisai nan daga nan ma za a ɗauko in aka fara shi kenan sai daina zuwa dama waɗannan ne saboda suna da muƙabala a ƙarshen watan Oktoba ba ilimi kenan ba ilimi na shari'a haƙuri ake yi haƙuri ake zaka zauna ne gaban malami kai haƙuri har ka nakalta shi kenan kuma asali shi ilimin na shari'a ba yawan littafan da ka sauke bane a fahimtar da kai a cikin littafi ko kwaɗe ita ce ake lura da ita Allah maraukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a kun ji arabi'a ashra mas'ala ta 14 kana al-isra'u wal mi'raj tamhisan lin-nas isra'i da mi'raji wato darasi na 14 yace shi wannan isra'i da mi'raji ya kasance wata taciya ce wata rariya ce da aka yi ta don a tace mutane ko kun fahimta jama'a tamhis li mahisa al-mahis to tacewa wato an yi wannan isra'i da mi'raji ne don ya zama tacewa ga mutane faman kana mu'minan saddaqa وثبت وزداد ايمانه ويقينه wanda ya kasance mumini to sai kaga ya gaskata kuma ya tabbata kuma sai kaga imanin shi ya karu haka yaqinin shi ya karu waman kana mutaraddidan wanda ya kasance yana taraddudi da'ifan mai rauni in takasa sai kaga ya juya da baya wartakasa kuma sai kaga yayi kasa waɗannan kalmomin guda biyu kana iya juya ma'anarsu in takasa ko ka ce sai ya yi ƙasa sai ya noke an gane war takasa ya yi baya ko kuma in takasa ya yi baya war takasa kuma ya noke duk wanda yake mai raunin imani a wannan lokacin abin da ya same shi kenan mai ƙarfin imani fa ya gaskata ya tabbata kuma imani da yaqini suka ƙaru وهذا يدلنا على امر مهم على امر مهم هو ان الدين ليس بالعقل wannan shi zai kai mu ya nuna mana wani al'amari mai muhimmanci kwarai da gaske, shine kuwa addini ba wai da hankali kadai ake ba, inna ma bil wahyi wan nafs, da wahayi ne da nafsu. Ko kun fahimta jama'a? Da wahayi ne da nafsu. Annabi ya zo ya ce an je da shi wuri kaza, kuma kai kai imani, to maganar da ya faɗi wahayi ce, abin da ya faɗa maka kuma nafsu ne. Dan haka da haka ake yin addini. Amma a ce maka Allah ya ce ko Annabi ya ce ka ce wannan fa ya saba ma hankali, to ba da irin wannan hankalin ne ake addini ba. Dan haka mutane kuma kansu fahimci wannan magana cewa ana nufin wai hankali ba shi da wata ma'ana. A'a, ba haka ake nufi. Abinda ake nufi shine imani da ainihin wato wahayi, da kuma sallamawa abin da shari'a ta zo da shi, shine nafsi kenan. To da haka ake yin addini. Amma kar a gaya maka kaza sai ka ce to ai wannan ya saba ma hankali. Wa aslu shar'i, wa aslu sharri min taqdimir ra'yi 'ala an-nafs. Malam yace asalin sharri ya zo ne daga gabatar da ra'ayi akan nafsi. A ce maka Allah ya ce ko Annabi ya ce kai kuma sai ka ce a gani na, wal hawa 'ala ash-shar, haka kuma gabatar da son zuciya akan shari'a. Faman nawwara Allahu qalbahu, wanda Allah ya haskaka zuciyar shi, fara'a ma fi nafsi wa shar'i min as-salahi wal khairi, sai kaga ya ga abin da ke cikin nafsi da shari'a na ainihin gyara da kuma alheri. To duk wanda Allah ya haskaka zuciyar shi, shi in ya dubi nafsi yana kallon alheri ne. Idan ya ga shari'a sai ga gyara ta zo da shi, sannan kuma sai fahimci akwai ainihin wato fa'ida a ciki. Wa illa, idan ko Allah bai haskaka zuciyar shi ba, ko kun fahimta, ya fahimta a iyakar duban shi da nafsi da shari'a, bai ga salahi ba, bai ga alheri ba, bai ga gyara ba, fa alaihi al-inqiyad, wajibi ne sai ya miƙa wuya. Akwai abin da ba ka duba a shari'a, abin da shari'ar take nufi a gani na alheri sai kai sai baka gani ba, sai ka ɗauka saboda me? Saboda gazawa ka ce. Malami zai ba da darasi, yana bayarwa sai ka ji wani ya ce azzalim, na fahimta, sai kai kuma ka ji cewa kwakwalwarka kamar an ɗora mata dutse, kai baka fahimta ba. Me wannan yake nunawa? Yana nuna malamin bai iya bayani ba, yana nuna malamin shirme yayi. Yau da bai iya bayani ba, shirme yaya aka yi wasu suka fahimta, kai ne baka gane ba. To rashin ganewarka kar ta sa ka ce shirme ne. To abin da ake ce maka, asalin sharri ya fara ne da gabatar da ra'ayi a bisa nafsi, da ɗora son zuciya a bisa shari'a, wanda duk Allah ya nufe shi da hasken zuciya. Sai ka ga irin alherai da fa'idoji da ke cikin shari'a sai ya rinka gani. Wanda duk Allah bai haskaka zuciyar shi ya fahimta ba fa, fa alaihi al-inqiyad li nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne ya sallama ya miƙa wuya ga nafsin da manzon Allah ya kawo, wa shar'ihi da kuma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa laysa lahu mu'aradatuhu, bai halatta gare shi yayi karo da wannan abin da Annabi ya kawo ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi ra'ayihi wa hawahu, da ra'ayin shi da son zuciyar shi. Fal uqulu, yace domin su hankula, la tastaqillu bi idraki masalihiha, hankula ba sa iya tsayuwa wajen riskar dukkanin gyara da dukkanin manufofi da shari'a ta zo da su, dunal wahayi, ba tare da wahayi. Ko kun fahimta? Hankalinka ba zai iya riska, ba zai iya gano duk abin da shari'a da hikimomin da ke ciki ba, musamman philosophers. In na ce philosophers kuma anan na nufin 'yan boko, karatun boko gaba ɗayan shi philosophy ne, ya kamata ka san wannan. Duka duk karatun boko philosophy ne. Me philosophy shine? Abin da ba nasi ba, theories ne. Wani ya zauna ya bincika, ya nazari, ya gano kaza, dan haka sai gaba ɗayan shekara kaza sai a ce ne an canza. Dan haka karatun boko gaba ɗayan philosophy ne. Saboda haka kai da kake da degree ko master ko PhD ko professor, kar ka ɗauki kanka kai authority ne a cikin ilimi. No, kai ba authority ba ne, domin philosophy ka san abin da ka sani ne, amma wahayi shi ne tabbas. Ina fatan kuna fahimta ta da kyau. to kenan idan ilimin ka iyakar ilimin boko ne kar kai amfani da wannan kace to kai yanzu kamar kai mai ilimi baka gano hikimar da ta sa mace za ta ci gadon naira 10 idan ubanta ya rasu a daidai lokacin da kaminta kowanta zai ci naira 20,000 ba naira 20 afwan an ba ta naira 10,000 kai a baka 20,000 sai ka ce to baka gane menene hikimar da ke ciki ba sai ya ce maka na'am ita wannan hikimar duk wanda yake da ilimi ya kamata ya gane sai ka ce to ai kai kana da ilimi a ilimin ka na philosophy ne ba lallai ka gano wannan ba ilimin shari'a ke nufi me ake nufi kuma anan sai ka sallama kar kuma ka ce to a hankalci wannan abin yayi daidai da hankali ba lallai ne hankalinka kuma ya gano ba shi abin yayi daidai da hankali don Allah bai taba saukar da wata shari'a da ta saba hankali ya kamata ku gane babu shari'a da ta saba hankali amma hankulan ne mabambanta don haka lokacin da wane yake ganin hankalin shi ya kasa dauka sai kuma kaga hankalin wane ya dauka ashe wannan yake nuna asalin matsalar ba a abin take ba kamar lemo ne mai zaki wanda yake lafiya ya dandana shi sai ji zaki coy mutumin da yake fama da jante da mashashkara a bakin shi da hucewar zazzabi shi kuma ya dandana lemon sai ji bai da dadi sai ma yaji yana da daci to ya aka yi lemo daya aka yanka shi wannan ya ce da zaki wannan kuma ya ce da daci dole sai a tuhumci bakin wanda ya dandana din ko kun fahimta jama'a ashe kenan wannan zai tabbatar mana cewa dandanan da baki ke da shi yana da gazawa yana sauyawa to hanka hankali fahimta wannan takan sauya da tawancin tunanin wannan haka idan jama'a an gane wannan abinda malai yake cewa fal uqulu haka ne a mun yi tsallake fa يتيعي فمن نور الله نوره فمن نور الله قلبه فرأى ما في النفس والشرع من الصلاح والخير وإلا فعليه الانقياد لنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه وليس له معارضته برأيه وهواه كوف يحلبت متن يكرو دنفس لمن ذن الله يفئي لأينه وترأيه شد صنزو تيشبه فالأقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي hankula ba sa iya kadaituwa ko su tsayu da riska ko gano abubuwan da suke masalih ne abubuwan alkhairai na shari'a ba tare da wahayi ba dole hankali ku kiyaye jama'a hankali sai an hada shi da ni sai an hada shi da wahayi yake aiki ka duba da kyau ka gani aka niko gari garin ban ba zai taba zama tuwo ba sai an hada shi da ni ruwa ruwan wannan ilmi tafafashe ruwan zafi tafke shi zai haka ruwan sanyi sai an samu tafasashen ruwa dafa shi ana sa ashe in ka fahimci wannan ashe gari baya yin tuwo sai da me sai da tafasashen ruwa haka hankali abinda ke motsa shi shine ne shine wahayi sannan yayi aiki kaje ka siyo fenti gwangwani guda ka zo ka shafa a ɗakin ka gani na ɗaya za ka ga yayi kyau ba na biyu za ka ga yayi tsada domin sai ka shafa wajen gwangwani 30 amma sai da me ake ƙara mai ruwa ake ƙarawa wani a ƙara mishi kalanzir ko wani abu makamantan haka ma'ana kenan yanzu shi hankali yana nan wani abu ne a bisa tabi'a to wahayi shi yake gudanar da shi ya tashi ya aiki a bisa yadda ya kamata kamar sabon batir sai ka ga sai an yi cajin shi in ba a yi cajin shi ba fa ba zai aiki ba to haka hankali don haka menene yake cajin hankali wahayi sannan sai wahayi sai hankali ya aiki yadda ya kamata haka in ka siyo sabon batir ba zai aiki ba sai an yi cajin shi to haka ga mutum da hankali tsabba mahaukaci ba ne amma sai an samu wahayi ya ratsa cikin wannan hankalin shi sannan zai aiki man ista'mala aqlahu wanda ya amfani da hankalin shi fi khairi fi khabar al-isra'i wal mi'raj game da wannan hadisi ko wannan labari na isra'i da mi'raji wata jahala nafsa
aballahu aqluhu, ga nafi kiri-kiri sai ya ainihin kauda kai, ya ainihin nuna gaba ɗaya bai damu da wannan nassin ba, kawai sai ya amfani da hankalin shi a wajen Isra'i da Mi'raji, to hankalin shi zai batar da shi. Ku ji wannan magana da kyau. Faminista amala aqlahu fi khabar al-Isra'i wal Mi'raj wa tajahala an-nass aballahu aqluhu, hankalin shi zai batar da shi, matukar yayi amfani da hankalin ya ainihin dubi wannan labari na Isra'i da Mi'raj, ya jahiltar da nassi, ya kauda kai game da nassi. Wa man sallama min nassi wa istaslama lahu, wanda ya sallama wa nassi kuma ya karbi abin da nassin yake cewa, ya runguma kenan, ya karba kuma ya runguma, wufiqa wa hudiya, to an datar da shi kuma an shiryar da shi. Wa qudwatul fariq athani as-siddiq alladhi badara ila tasdiq ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam duna taraddudi, yace abun koyin bangare na biyu din, suwaye bangare na biyu sune wa man sallama lin nas, malan ya raba mutane nau'i biyu ne anan. Faminista amala aqlahu fi khabar al-Isra'i wal Mi'raj wa tajahala nas aballahu aqluhu, wannan sune al-fariqul awwal, kashi na farko ke. Duk wanda yayi amfani da hankalin shi wajen labarin Isra'i da Mi'raj, yayi kene magama da nas, to hankalin shi zai kadda shi, kun ji na farko ke. Na biyu sune wa man sallama lin nas wa istaslama lahu, wanda ya sallama wa nas kuma ya karbi abin da nas yake cewa, wufiqa, an datar da shi, wa hudiya, sannan kuma an shiryar da shi. Wa qudwatul fariq athani as-siddiq radiyallahu anhu, abun koyi da kwaikwayo ga waɗannan bangare na biyu sune Abu Bakr as-siddiq alladhi badara ila tasdiq ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama duna taraddud. Abu Bakr, ana cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallama ya fadi, sai ya gaggawa wajen ne, wajen gaskatawa da yadda ba tare da kai da komowa ba, ba tare da shakka ba. Jama'a kun fahimta? Kuna fahimtar magana da kyau? To Abu Bakr shine abun koyi. Abu Bakr shi ya sunnanta wannan sunna hasana fi mubadarati tasdiqir rasul sallallahu alaihi wa sallam fi kulli shay'in, sai dai wannan hadisa ta Isra'i da Mi'raj saboda ta jijjiga duniyar musulunci da ta kafirci, shi yasa Abu Bakr a wannan lokacin ne ma ya samu wannan darajar. Karanta silsilatul hadith sahiha, sai dai ta taro hadisin kaf ya takhrijin shi, a wannan lokacin ne hadisa ta Isra'i da Mi'raj ta sa aka kira Abu Bakr as-siddiq, saboda lokacin da wasu suke musu, suke shakka, wasu suke ridda, wasu suke ƙaryatawa, wasu suke ɗora hannu a kawo, wasu suke rufe baki, Abu Bakr cewa ya ai abin ma ai duk kun ɗauka da zafi, da a ce muna tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, zai rufe idon shi sai ya ce min ga abin da ya faru, ko rufe idona kafin buɗe sai ya ce ya je birnin Kudus ya dawo, ya je sama ta bakwai an yi kaza, har sama ta ɗaya da ta kaza kaza, Allah ya ce zan yadda. Sai Abu Bakr ya kawo principle ɗin, ka'idar ita ce, yace saboda na yarda shi manzon Allah ne. Wato ka'idar ita ce, in har ka yarda shi manzon Allah ne, to daga ran nan babu tantama, kenan rana ta biyu in aka faɗi maka wani abu daga gare shi, sai kai ta Abu Bakr, in dai ya tabbata ya faɗi to sai ka bi. Yanzu in har za a samu shakka, za ka yi shakkar waɗanda ke gaya maka ne, shine kun ji abin da muke jama'a, a gaya mana hadisi sai mu ce ya tabbata annabi ya faɗi, karka ce a wani irin abu ne wannan, a saboda an samu masu yi mishi ƙarya ne. Kuma yadda babban malami Ibn Kathir a cikin littafin shi Ikhtisaru Ulumil Hadith yake cewa, an ruwaito cewa annabi ya ce sayukuzabu alayya, za a yi min ƙarya. Sai malam Ibn Kathir yace, to idan wannan hadisi ya tabbata cewa annabi ya ce za a yi mishi ƙarya, to kaga dole za a yi mishi, don duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ne. In ya tabbata ya faɗi, to za a yi mishi. Sai ce in kuma shi kanshi wannan hadisin bai tabbata ba, to kaga matsala ta ƙare, an fara tun daga kanshi shi hadisin, to kuma shine abin da ya faru. Bai tabbata annabi ya faɗi sayukuzabu alayya ba, amma dai a cikin hadisai ingantattu ya ce
من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواية مسلم كو ابن حبان اتكن صحيح. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يا تبت النبي يا فدها wadannan isharori ne akan za a yi mishi ƙarya din, amma wancan hadisin da ya tabbata to shine nassi fi mahallin nizaa sai ku zabu alayya lakin lam yasah, to shikenan tunda bai inganta ba fa an fara daga nan. Ka duba sharhin wannan a cikin littafin Alba'isul Hafiz ta Sheikh Ahmad Shakir, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Mala yake cewa mu'akkidan anna ahamma amrin huwa sihhatu nisbati al-khabari ila ar-rasul, kun ji ga maganan mamalan ya kawo ta, yace yana mai karfafar al'amari mafi muhimmanci shine ingancin danganta ita maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san mun fada a baya, da ga yawa Abubakar sai Abubakar yace to in dai ya fada to gaskiya ne, yanzu ba annabi yake shakka ba, ku da kuka fada kana zaune a shago sai mai gidanka ya aiko daga gida cewa Alhaji ya ce a bada buhun masara, sai ka ce to in dai Alhaji ne ya aiko ka ba masara can dauki, to kada wani na gefe ya ce a Alhajin kake neman ka ƙaryata kai shakkar magana Alhajin, a'a yana shakkar dan aiken ne. Haka in har annabi ya fadi sallallahu alaihi wasallam cewa a daren jiya an yi Isra'i da Mi'raji, shine mala yake cewa mu'akkidan anna ahamma amrin wa sihhatu nisbati al-khabari ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yana mai tabbatar da cewa al'amari mafi muhimmanci shine inganta danganta ita maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sabata hadhihi an-nisba, idan ya zan har wannan dangantawa ta tabbata wa tahaqqaqa min qawli ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma magana ta tabbata daga fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, falaysa ba'da dhalika illa tasdiq, inda ya tabbata wannan magana daga manzon Allah ne to babu shakka, ba abin da ya rage sai gaskata. Walimtisal, da kuma misaltuwa da bin abin da magana ta fadi. Wa indaha kana jadiran bi hadha alwasf alazim, malan yace a wannan wuri ne Abubakar ya cancanta ya dace da wannan siffantawa mai girma da ake ce mishi, ake ce mishi as-siddiq. Wanda kan ka sa wa danka Abubakrin, wasu malamai ma suna cewa bid'a ne ka kira shi as-siddiq, wanda as-siddiq din ba ba suna bane, muqami ne, daraja ce, kamar yadda ba za ka sa wa danka Muhammad gobe ka zo kana ce mishi Rasulullah ba, ko ka za ka sa danka Muhammad gobe ka ce mishi Rasulullah, kaga kana sa mishi Muhammad sai ka hada da Mustafa ko Mujtaba ko wani suna, haka ne, amma baka taba sa wa danka Muhammad ka hada da Rasulullah ba, dan Rasulullah muqami ne. Kaga in ka sa wa danka Abubakrin to Abubakrin, as-siddiq fa wai wannan muqami ne, amma fa ba a ce wasu ba sa samu ba, ha wasu za su samu wannan matsayin siddiqiya har duniya ta tashi. Dan haka ji Allah a cikin suratul nisa yake cewa fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, sai yace was-siddiqina, siddiqai ba guda ɗaya bane, kamar yadda shuhada'u a guda ɗaya bane, was-salihina, dan haka dai ya kawo su, amma bi mujarradin kawai an haife shi a sunan danka sai ka ce sunan shi Siddiq. Dan haka su ba mutane sai ga kalmar suke corrupting dinta, ya sunan danka sai ce sunan dana Sadiq, shikenan Sadiq, in ma har an fade shi da Sadul din daidai shine aboki, shikenan in ya mure sun yi gaskiya kenan, dama da inda suka ga Bahaushe aboki suke ce mai ko ya ba Sadiqi, na fata an gane Siddiq. To siddiq muqami ne jama'a, ko an fahimta? Yanzu daga kun sa wa yaro Jibril sai ku rinka ce mishi professor, za ku ce mishi ba, ko an gane wannan da kyau jama'a? wannan yana daga cikin kurakuran da suka faru musamman a wasu yankuna na arewacin kasar nan. Da zara an haifi yaro an sa mishi Abubakar, musamman a Sokoto, sai ka ji ana ce mishi mai sahabi. In ka tafi kasar Adamawa, yola har zuwa Hong Mubi, sai ka ji ana ce mishi sahabo. In ka ji sahabo a cikin Fulani Adamawa, Abubakar ne. Idan ka ji sahabi a Sokoto, to Abubakar ne. Ina fata an gane. To amma zai ga kalmomin da ma ba sa faɗin su daidai, don haka shi ke na yi daidai. Sanannan ce Faruk, Asake Faruk, shi kuwa Faruk ne. Sakwata kuma sai su ce Faruku, shi kenan. To Faruku ɗin ina fata an gane ko kuwa shi ke to Faruku. Wa hariyan bil iqtida'i bihi radiyallahu anhu, lallai ya dace a yi koyi da Abubakar fi kulli mawqifin mushabih, a duk wani wuri wanda ya kama da a yi koyi da shi din. Dan akwai wurin da ko ka so kai koyi da Abubakar ba za ka iya ba. Kai kokarin ka zama saniya sunaini za ka iya? Kai kokarin ka zama sahabi za ka iya? So ba ko ina za a iya koyi da shi ba. Shine yake cewa fi mawqifin mushabih, a wurin da ya kama da a yi koyi da shi. Amma akwai inda an ce kai koyi da shi ma ba za ka koyi da shi ba, ba zai yiwu ba. Dan wannan sabiqiyya ce, tsere ne, ya riga ya tsere maka, ba za ka iya kamo shi ba. Duk yadda ka so ka zama as-siddiq, afwan, ka zama saniya sunaini, izuhuma fil ghari, ba za ka iya ba. Amma akwai mawqif mushabih, mawqif mushabih da za ka zama saniya sunaini shine, dubi irin bajinta, dubi irin sadaukarwa da Abubakar ya a wannan gurin. Ya san an bi annabi ne za a kashe shi, kuma ya ce wa annabi zai bi shi. Ko kun fahimta? Ma'ana duk wani yanayi da yanzu zai kai a ce ka sadaukar da rayuwarka, to mawqifin mushabih li mawqifi Abubakar. Amma ina son ka san kama da wani, atawa ne, dan ko a cikin sahabbai babu irin Abubakar. Yawwa, dan kar ka ga kai wata bajinta. Dan akwai wasu ustazai da suke yin wasu abubuwa, wato ustazai sai kun yi a hankali, in ba haka ba kuma akwai naku bidiyo ɗin. Sai ka ji ana cewa ai shine siddiqin cikinmu, shine Abubakar siddiqin cikinmu. Ko ka ji ana cewa ai wannan ita ce Khadija ahlus sunna. A'a, gwamma dai a ce akwai kama, ana kwatantawa. Amma darajojin waɗannan mutanen ba wanda zai sake samun su har duniya ta nadi. Ruwa ce kuma Allah ya falala ce, kai ma da irin ya baka. Al-khamis ashara, darasi na 15. Yaqulu ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-Imam ibn al-Qayyim, Allah madaukakin sarki ji kanshi, yana cewa qaulul mala'ika lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mala'iku da suka ce wa annabi marhaban bihi, maraba da shi. Aslun fi isti'mali hadhihi al-alfaz, wannan asali ne dangane da amfani da waɗannan lafuzza. Jama'a kun ji, mala'iku lokacin da annabi ya je sama ta daya sai suka ce marhaban, annabi Adam ma ya ce marhaban, haka ne? To wannan dalili ne da zaka iya kafa hujja a ce ka ji asalin irin wannan kalma, ita ce Bahaushe yake cewa maraba, maraba ne sai marhaban, sai ce maraba, sai haɗe ha'un din wa ma nasabaha, da kuma kalmomin da suka yi alaka ko suka yi da dangantaka da wannan, inda liqa, a wurin da aka haɗu, nahwi ahlan wa sahlan, kamar a ce sannu da zuwa, barka da zuwa, wa marhaban maraba, wa karamatan girmamawa, wa khairan muqaddam alheri, abin gabatarwa. An gane? Ko kuma wa khairun muqaddimun alheri, da ya gabato, ma'ana zuwanka alheri ne. Wa aymanun murid, albarka wadda ta zo, wani hauya da makamantansu. Shine kamar ce lale, maraba lale, barka da iso. Ina fata an gane. to asali ne wajen amfani da wannan kalma. وقع الاختصار منها على لفظ مرحبا وحدها لاقتضاء الحال لها. مالن يجي اما كن حديث سي كذا ملائكو دا انباوان سن تكيتو وجن امفاني دا لفظ مرحبا انا حالي نيهو كنت حكا نا كيما كا يجي ومتو مرابا كو بركا دا زوا كو لالي انكو مكا حدا دكا دنياي انغاني مرابا لالي بركا دا زوا دزاكا اي حداوا. فإن الترحيب هو السعة domin asalin at-tarhiba abin da ake nufi da shi yalwata daga rahab daga haka ake cewa rihabar masallaci ko da ita ma bahaushe ya juya ta sai ce haraba rihabar masallaci wai yalwata farfajiyar masallaci an gane jama'a wa kana qad aqda ila wasi'in wasi'il amakin afda ila wasi al-amakin wa lam yutliq fiha sahlan li'anna ma'anahu wati'ta manan sahlan yace wa kana qad afda ila wasi al-amakin wato in aka ce maraba din nan ana nufin ya isa zuwa ga wani wuri ya bayyana afda ya isa ya kai wani wuri mai fadi wa lam yutliq fiha sahlan amma a ciki ba a faɗi kalmar sahal ba ba a ce marhaban sahalan ba sai ce li'anna ma'anahu wa ta'ita makanin sahalan domin ma'anar duk sanda kake cewa mutum sahalan ahlan wa sahalan abinda kake cewa isa wuri mai sauki ko kuma ka isa wuri mai dadin sauka ko taka wuri mai dadi wato kalmomin yadda ka gansu an yi musu nasba an fahimta to kalmomi ne waɗanda suke tattare da me da mahazufat gashi sai ke cewa ma'anahu wa ta'ita makanan sahlan maraba lale barka da isowa duk waɗannan kalmomin su ne ire-iren waɗannan abin da yasa wannan darasin yana da muhimmanci mai yawa ba za a gane ma'ana wato wasu mutane suka taso daga baya mu ma nan an samu irinsu haka a ƙasar nan sai suke cewa bayan assalamu alaikum ba a haɗa da komai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to babu ina kwana lafiya ina gajiya lafiya ya aiki sai suka ce bid'a ne a madina aka yi ta wannan dauki ba da din anan kasan ma sun taso shine a lokacin wani ya zo daga wani gari anan cikin kasar huntuwa sai nace mishi kana da al'adab bin mufrad yace eh nace ka je ka zo da shi ai daga wuri kaza yake nace a ai ina son ne ka dauko naka yace ba haka ba akwai adab bin mufrad anan hadda sharhuhi yace to ai shi gaskiya ba jaya ya zoyi ba amma su gaskiya kawai abinda suke gani ba inda aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sabahul khair sabahun nur sabah kaza barka da asuba ya aiki ya iyali ya gona ya kaji ya dabbobi iri na iyayen mu fulani su kuma da su ma sai sun kara daga su suka yi hukuncin cewa wannan bid'a ne nace a ba bid'a bane sai na bude al-imam al-bukhari adabul mufrad sai dai kullu babu bukakan irin sabahul khair sabahun nur barka da asuba idan yadda bawo shi zai ce maka barka da asuba ba Kano ma saboda ya saba kawai sai hadi yace ba kasuba kasuba to lafiya lafiya shikenan laya ka lafiya sakwace to duk irin wannan menene eh halatta saboda abubuwa ne da kuka samu mutane akan tabi'ar su abinda shari'a ce musu gyara shine wajen gabatar da kai a lokacin da aka iso bawoshe sai ya ce gafara dai ko ahwanku dai sai aka ce mishi a kaka ce haka kace assalamu alaikum to in ka faɗa assalamu alaikum to shikenan ka gabatar da zuwanka cewa ka zo da sallama ne da alheri ka zo da sunan Allah to babu laifi kuma a ce barka da asuba an kwana lafiya lafiya lau yaya gari yaya kaza duk ku karanta adabul mufrad waɗannan su ne dazu muke ta ishara da al-ilmu shar'i na haka nan da nan sai gamsu kaga da duk wani filosofi da zan kawo mishi in ce mishi to menene aibin barka da asuba menene kaza a'a sai nace gashi al-adab al-mufrad al-imam al-bukhari ya rubuta duba gani babun kaza babin kaza babin kaza duk sai da ka irin waɗannan dan haka babu laifi amma abin da ake nema shine ne mutum yace assalamu alaikum an fahimta kai kuma ka ce mishi wa alaikum assalamu rabbi to babu laifi sai kuma a ce barka da asuba yaya kaza yaya kaza yaya kaza babu dalili sake tado da wata magana. yace to ai wani lokacin ana fadin wasu abubuwan wadanda suke kuma ba haka suke ba kuna nan lafiya yace lafiya hayya yace lafiya kalau sai nace duka ka karanta anan ciki nan ma wata magana ce yake nufi da zai ce maka lafiya kalau ka je ka same shi yana nishi zai mutu ka ce mishi barka da asuba zai ce maka lafiya balle kalau to ashe har da ya iya cewa lafiya kalau lafiya kalau din ce amma wai shi abin da yake nufi da ba za a ce lafiya kalau ba sai in ya zama komai ba matsala kai wannan sai an je aljanna kenan aljanna ne ba matsala ko kun fahimta saboda haka gaskiya kamar yadda nace wallahi dole ne mutane su bada muhimmanci game da ilimi na shari'a in ba haka ba za a yi ta fauda za a yi ta hayaniya ga littattafai a ɗakin ka ka tara ka fito kana ta inkarin abu haka suka ce wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-jahl as-saqimi so da yawa zaka samu mutun yana aibanta maganar da take ita ce daidai amma matsalar shi ita ce me jahilci ne bakararren jahilci yake fama da shi dan banzan jahilci da bahaushe yake cewa shine ga littafi a ɗakin ka sai kai musun abu saboda haka asalin ustazanci tabi'a ce ta malaman farko daga cikin matasa su ne salafus salih a wurin sahabbai aka fara ganin wannan abu da ake kira ustazanci sai dai mu an kira shi da haka ne ya ce ustazu ma'ana abinda mutanenmu suka dauka ustazu din kalma ce ta me mai bin addini amma asalin kalma ce academic kalma tun a da da babu academic tsare-tsaren ma haka zaka ji an ce al-ustazu al-israyini sai malamin da ya kai malami ake ce mishi ustaz amma abinda kalmar take nufi a zamanance ita ce professor kwararren malami gogaggen malami to mu kuma anan sai ta zaman aka ce ustaz ana nufin me mai kula da addini to daidai ne a cikin matasa a samu wani za a ganshi yana da kula da addini yana da kula da karatu amma ba zafin kan addinin ne da tilin kirji shine ustazancin ba a'a idan ka shiga garin Makka ko Madina zaka ga yadda muke dinnan haka zaka gansu kar ka dauka duk mutanen Makka da Madina ne ustazai haka yadda ake ganin mu tsalle tsalle a anguwa dinnan haka suke su ma a can Makka da Madina ba su ne suka fiyawa ba tsalle tsalle zaka gansu shi yasa zaka ji suna ce musu mutawwa yana ce mutawwa to ustaz kenan zaka ganshi wandan shi rabin kauri gefen aljihun shi da Qur'ani ne zi nan kuma sama ga magogi a hannun shi kuma bulugul maram ne yawa to haka zaka gansu ko a Makka har wani dattijo mutumin Hadeja ne Bahaushe amma ya dade a Makka muna hira da shi sai yake cewa ai shi ma yana da da ina cikin kungiyar mu sai ce mishi wani yace irin wannan da kuke ajeje mun nan da yankakken wando ne ce mishi a ai ba kungiya ba ce to ai ga yana gida sai ga irin su sun zo sun koma suna kuskus ya dauka kungiya ce shi kawai mai gadi ne ba abin da ya shafe shi ya dauka ustazancin yanke wandan da gemu wata kungiya ce aka kafa to kuma ikon Allah zaka ga ustazan duk inda suke a duniya sai ga irin su ɗaya ne duk inda zaka gansu ko a Makka fa haka zaka ganshi zai taho sallar azhar da littafi zai dan aje da ya zauna ba ga ya ciro magogi saboda abin da yake faruwa tarbiyyar da yake Qur'ani ne hadisan ne na fata an gane Allah ya taimaka sai malai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana mahmulan ila sama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an dauke shi ne zuwa ainihin sama daukan nan tashi da aka yi zuwa sama shine mala'iku suke ce mishi ainihin wato marhaban bihi wato ka iso wurin da yake kana da yalwata ko kun fahimta wato wannan wurin da ka iso babu kunci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama jama'a wannan shine karshen wannan babi wanda ya kawo mana tarihin musuluntar Hamza da Umar har zuwa tarihin Isra'i da Mi'raj kuma wannan na daga cikin babuka mafi tsawo da aka tattauna mas'aloli masu matukar muhimmanci a cikin wannan karatu sai malam yace al-faslu rabi' fasli na hudu fiqhu sira min al-ard ala al-qaba'il ila al-hijra darusan dake cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga
farkon da annabi ya fara gabatar da da'awa ga kabilu shine al-ard ala al-qaba'il. To dan karkace su ma laraba kabilu ne, a abinda ake nufi da kabila a larabci ya sha bamban da abinda bahaushe yake nufi da kabila. Shi bahaushe in yace kabila yana nufin duk wanda ba bahaushe ba. To amma kuma sai ka ji wani lokacin bahaushe yayi tufka da warwara, in yace maka kabila zagi ne fa rena ka yi, wannan ita ce gaskiyar magana game da bahaushe yace maka kabila. Amma sai ka ji almajirai suna bara suna cewa a bamu dan kaza sai ka ji sun ce kabila annabi. To in kuma bahaushe ya haɗo da annabi to ya girmama abu. Ko kun fahimta jama'a abinda ake nufi da kabila jama'a? Anan shine mabambantan nau'ukan al'umma. Kamar sai ka samu basakwace, sai ka samu bazamfari, sai ka samu bakabe. Yanzu waɗannan Hausawa ne baki ɗayansu, amma kuma kaga a cikin Hausar wannan ya zama bazamfare, wannan ya zama basakwace, wannan ya zama me, wannan ya zama bakabe. Sai ka tafi sai ka ji an ce maka wannan bahaushe ne bakano, wannan bahaushe ne bakatsine. To waɗannan su ake nufi da ƙaba'il asali. Ina fata an gane. To abu ne da wanda yake da bambanci dangane da kabila, batun da kaza, suna nan karshe karkashe. To abinda wannan magana take nufi shine annabi bai tsayar da kiran ku kira zuwa ga addinin musulunci ga Qurayshawa kawai, a yarinka zuwa ga wasu kabilu kamar kabilun Aus da Khazraj. To kaga kabilun Aus da Khazraj kabilu ne amma Larabawa ne, ko kun fahimta? Amma ba Qurayshawa bane. Dan haka Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada waɗannan ba Qurayshawa bane amma Larabawa ne. Dan haka yaran Larabawa ne su, ba Hausawa bane, Larabawa ne. To a Larabawa kuma ba kabilar Qurayshawa bane kabilun Aus ne ko Khazraj. Kama Anas, Anas Khazraji ne, Mu'az Khazraji ne, misali ne muku. To haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rinka bi, ya daina kai addini ga waɗannan kabila, ya kai waɗannan kabilu, ya kai waɗannan kabilu. To wannan darasi zai karantar da mu irin darussan da za mu ɗauka game da gabatar da addini ga waɗannan kabilu tun daga lokacin da annabi ya fara yin haka ilal hijira har zuwa tarihin shi da ya hijira ya bar Makka ya tafi Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai darussa a cikin wannan, ma'ana sai mu duba mu gani. Yanzu muna da'awa zuwa ga kabilu, muna da'awa zuwa ga wasu yarurruka, muna ga da'awa zuwa ga wasu al'ummomi, muna kai da'awa zuwa ga wasu kasashe da wasu yankuna. Malam yace wa yatakawwanu min tamhidin, wannan faslin ga yadda malam ya tsara shi, wato kamar yadda na faɗa mana a farkon karatun wannan littafi, kuje ku saurari kasusuwan farko-farko 1 2 3 har zuwa 5. Sai da nace da yake malamin academic professor ne, malami ne na jami'a, malamin makaranta. To malamin makaranta in yazo yin lecture baka samun shi yazo kawai ya tsaya haka a ce mishi lecture ce ko paper presentation ko makamantan haka, sai dai kaga yazo ya ce to ga taken takaddar tashi ko lecture tashi, ga kuma yadda ya tsara ta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Amma mai wa'azin kasa irin na Najeriya shine zai sawo babban rigar shi yazo ya tsaya gaban microphone, wani ma bai san sunan darasin ko wa'azin da zai ba. Na kan an gama dai sai a ce to wa'azin Sokoto 2015 shikenan. Ko kun fahimta? Kuma zai fara magana ne sai inda Allah ya tsaida shi, sai inda dai ta kama. Ko kun fahimta? Ba niqab. Dan haka da ya dauko ta maganar ma sai ga ya jingina ta ne a jikin wanda ya wa'azi na gaba.
amma kaga wannan da yake malami ne na jami'a sai ya ce al-faslu rabi' fasli na hudu fiqh sira min al-ard ila al-qaba'il al-qaba'il ila al-hira kaji darasin kenan darsan da ke cikin tarihin annabi wajen gabatar da wa'azi da musulunci da ya rinka ga kabilu tun daga wannan lokaci har san da ya hijira ya bar makka sai ya ce to wannan fasli ga yadda zai kasance akwai tamhid akwai sharar fage introduction المبحث الأول ولنا فرقو زائب انتكيني دنگاني ده فقه السيرة في العرض على الأفراد والقبائل درسا دكي تكين تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجن قباتر ده الدين المسلم كي ده النبي يرنك ايوه متاني ديكو حرزوا ده قبيلو ده بندبا النبي يرنك سامو واني tattauna ya mai sharhin addini ya je gidan wane ya je kofar zauren wane haka daya bayan daya sannan da kuma kabilu al-mabhasu sani wuri na biyu zai yi bincike ne dangane da fiqhu sira fi bai'atil aqabatil ula fiqhu sira fi bai'atil aqabatil ula wato darussa na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da ainihin mubaya'a ta ayarin farko na mutanen Madina wato in ba kumanta ba da yanayi ya yanayi annabi har hatta wa'azi ya gagara a cikin makka to amma duk da wannan kuntatawar da ya samu a wurin mutanen makka ya je ya sake samun kunci a wurin mutanen Madina da ya dawo yana da yancin yayi wa'azi lokacin hajji a lokacin aikin hajji annabi yana da yanki jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan wa'azi da yake da damar yayi shi a lokacin aikin hajji ya bashi damar ya hadu da wasu kabilu waɗanda su ba mutanen makka bane basu yanke shawara akan kafirci irin yadda mutanen makka suka yanke shawara ba hasali ma wasu basu taba jin labarin shi ba sai a wannan haduwa da aka yi a wurin aikin hajji ko kun fahimta jama'a shi yasa sai ta zama fursa sa'ida lahu sallallahu alaihi wa alihi wani yanayi ne mai dadi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to idan jama'a sun fahimci wannan kenan duk lokacin da mai wa'azi ya samu kunci a wani wuri ba cewa zai shikenan sai a tada hayaniya ba a'a sai tunanin ina ne kuma wane lokaci ne wane yanayi ne wane wuri ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka amfani da lokacin aikin hajji a lokacin aikin hajji din nan kabilun Ausu da Khazraj sun zo aikin hajji sai suka ji karatun manzon Allah suka ji wa'azin sallallahu alaihi wa sallam su sai suka yanke shawara su kuma cewa to wannan mutumin nan fa gaskiya yake faɗi dan haka kawai abinda za a yi tunda da yana wa'azi yana cewa ku zo ku yi imani da ni dangina sun kafirce mini to mu mu ce mishi mun yi imani da shi kuma mu ya koma garin mu ma mu muna son ya je can ya zauna to waɗannan mutane mutanen Ausu da Khazraj mutanen garin Yasriba wato Madina kenan ta yanzu to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu baze yo a yanzu ya kwashe ina shi ya koma ya bi su ba amma su koma su gabatarwa da dangi manyan gari su amsa aka zauna bayan da suka dawo suka yarjejeniya mutanen sai suka tura wakilai waɗannan wakilai su aka kiraye su al-aqbatul ula to za mu ji tarihin su haduwar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dace suka nuna sun yi mishi chaffa wato sun yi mishi mubaya'a wato sun karbi sakon da yazo da shi المبحث الثاني ولينا بيو اي الثالث المبحث الثالث ولينا اكو زي بنتكيني دنجاني دا فقه السيرة في بيعة الأقبة الثانية تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوكة تنشبا تآيري نبيو باين وقت انشانكم انساك سامو وس آيري وس جماعة سوما سنزوين النبي صلى الله عليه وآله وسلم da gaisuwa da kuma tabbatar mishi da karban addinin musulunci abinda a kasar Hausa muka rinka kiran shi a tarihin baya namu nan kasar Hausa da karban tuta wannan abin da suka yi shine wanda yazo ran annabi suka yi hannu ya musulunta ya karba zai wa annabi alƙawarin zai je isar da sako. Haka su Yakubun Bauchi su Modibbo Adama sauransu haka suka yi ta karba an suka zo rin dan fodiyo. Amma shi dan fodiyo ya ƙara da wani abu wanda yake shi ma karka dauka cewa annabi bai ba, dan fodiyo yana kwaikwayon annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Shine in ka zo rin dan fodiyo sai ya zaunar da kai ya binciki matsayinka na ilimi, idan ka nuna game da ilimi to babu matsala, sannan sai ya baka tuta. Idan baka nuna ba sai ya zauna ya karantar da kai ka nuna tukuna. Kenan delegation of power na dan fodiyo yayi ne through academic knowledge, ko kun fahimta? Ba wai kai wurin dan fodiyo ka zo da zabjejen gemu da rawani cewa daga Adamawa kake, sun turo ka daga gurin sai dan fodiyo ya baka tuta ka tafi ba, a'a sai ya bincike ka, ka iya tafsiri dan zaka je ka wakilce shi, shine delegation of power, wato zaka je ka tare mai wannan gurin ka kira mutane ka karantar da su da nufin kai wakilin shi ne, kai jami'in shi ne, kai amirin shi ne, shine amir din, kai ne shugaban jama'a shi a can. Ko kun fahimta? To wannan yake nuna malamai da ke amsar dalibai daga garuruka, kawai mutum ya bugo maka waya alaga wata malam na banka ne muna son ka muna kaza, sai ka lura a ina karantar da su, a sun jura san naka ne mai dadi, a ba dalibai bane su, masu sauraron ka ne, su zo ka zauna ka bincike su da ilimin su, in sun cancanta sannan su je su wakilci da awarka, in ba haka ba za su je su yi ta kwafsawa da sunanka, duk kuma bambarmar da suka yi za su ce kai ne malamin su. Ka dan fodiyo sai ya bincike ka tukuna yaya how sound, haka sarkin zanzau na wancan lokacin mai suna Jatau shi malami ne gogaggen malami dama gangaran, shi bai je yayi karatu gaban dan fodiyo ba, wasu malaman tarihi ma cewa suka yi shi bai je wurin dan fodiyo ba, aiko mai da tuta akai dan shi ma malami ne mai cin gashin kanshi. Amma abin da ya faru da ya ji wani bawan Allah na da'awa yana faɗin gaskiya, sai ga ba wani rana hasada sai ce gaskiya ne, aka yi ce gaskiya ne, to dan hodiyo ya ji daɗin wannan jawabi na shi, shi ne turo mishi wannan ainihin wato tuta, sannan aka turo malamai su zo saya shi aiki. Kun ji abin da ya mai da zariya ta zama binnin ilimi kenan. A waɗancan lokutan babu sarkin da aka same shi kaf a ƙasar Hausa sarki ne kuma malami, sai sarkin Zazzau Jatau, shi sarki ne kuma malami na ɗaya kenan. Na biyu, wannan irin gaskiya da ya amshe ta sai labari ya yadu, to sai dalibai suka fara tafiya tunda sun ji dan godiyo ya amince da shi, shi ma sai suka fara cewa to za su je wurin shi karatu. Sai dan hodiyo ya ce to amma da zariya sai ta zama ita ce jami'ar, sai ake ta turo malamai, shine sai ka zo ka samu wani bakatsine ne, wani basarkwace ne, wani babarbare ne, ga su nan iri-iri. Dan haka asali cikin garin zariya ba wanda ya kamata ya wani gori, don za ka je ka samu asalin samun asalin inhabitants na da wahala, za ka zo ka samu wane ya ce shi bazazzagi ne a cikin zariya, amma aka bincika sai ga asali ba nufe ne, asali wannan bai rabe ne, asali wannan basakwace ne, asali wannan ma wangara ne, shi ne mutumin Togo ne, duk gasu nan a cikin garin zariya. Amma asalin duk menene ya kawo su, in ma karantar da ilimi in ma daukar ilimi. Ina fatar an gane wannan delegation of power. Ya kamata malamai a wannan zamanin su tsaya su lura, saboda wannan zamanin ba credit bane, ba daraja bace kawai wani ya je can garin su yana cewa shi dalibin ka ne, ka tsaya ka bincike shi waye shi, in ba haka ba zai jawo maka musiba. Kamanta da musibar hukuma, ba ita ba, wannan ba musiba bace, daraja ce, musiba a cikin da'awarka shine zai je ta yada munanan abubuwa da sunan kai ne malamin shi. Amma fa shi kawai ya samu wasu kaset ne naka kwaya biyu waɗanda suka yi mai yana ta saurare wani ma sai ɗauki sunanka sai sawa kanshi da nufin cewa yana yaɗa da'awaka ne shi almajirinka ne to sai ka lura da kyau yawa المبحث الرابع قلنا هو ذي بنتكين دنجن دفقه السيرة في الهجرة النبوية درسا دكتكين تاريخ النبي وجه هجرة دشيء النبي دنيي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاريخي كما درسين ببا وان دي كما تقوى مسلمية كرن تاتا ميك النبي هجرة yaya yayi hijrar saboda me yayi hijrar da yayi hijrar wani irin wuri ya tafi saboda matasa na yunkurowa a yanzu su ce ai gari kaza ya lalace ya kamata ai hijra dole sai a duba waɗannan matakan ne shin kawai annabi yayi hijra ne saboda karuwai sun yi yawa da giya da bautar gunki a makka ko ko mutanen garin ne suka nuna ba su kaunar shi suka yi yunkurin hallaka shi dole ne in zaka yi hijira sai ka auna hijira ibada ce to tai daidai da irin tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam na biyu wajibi ne ka dubi da annabi ya tashi tafiya ina kuma ya tafi da ya tura sahabban shi da farko ina ya tura su duk sai ka dubi waɗannan domin galibi a yanzu din matasa sun tashi hijira sai ga sun tafi daji sun share sai su ce kuma zama a cikin wani gari da ake fajirci ko fasikanci nan ma bid'a ce yasa idan muka zo wannan darasin insha Allah ta'ala zan fadada bayanai kuma zan zo muku da littattafai waɗanda za su taimake ku wajen ku ga yadda ainihin hijira annabi ta kasance da kuma yadda hijirar bayin Allah nagari ta kasance har dan hudiyo da ya hijira ba zuwa ya sare daji ba da ya hijira ya bar gobir zuwa yayi ainihin zauna a cikin wani garin da wasu musulmin suke wanda shi ma wannan garin ana yin duk wani saban Allah da ake a garin da ya baro ashe asali ba barnar ce kadai take sa ai hijira ba a bayan barnar akwai wasu abubuwa to galibin yanzu matasa yana zaune yana karantawa a ungosu ko a garin su ana fahimtar shi sai ya rena fahimtar da ake mishi sai ya dauka cewa shi abinda yake so nan da nan a juye kafin ya mutu a kafa shari'ar musulunci saboda wai in ya je kabari kada Allah ya tambaye shi dan menene ya rayu a inda sai je dauko ayoyin da ba su ne ma'anar haka ba fi ma kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha fa ulaika sai ce a'udhu billahi sai ƙara sa da kuka wanda ka sai an dubi shiriyar annabi a wajen hijira din ba haka ba sai ka je ka yi hijirar ladan didda kake karanta na hijirar baka samu saboda ka kauce wa shiriya tafiyayyen halitta wanda Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira wajibi ne kowa ya san wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka تمهيد ما لن يتيقى شارب فجيداً غني دوانا كراتم حدثنا في الفصل السابق عن فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء والمعراج وكانت تلك الفترة تمثل إحدى مراحل السيرة النبوية الأطرة والتي واجه فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العنة والمزيد من المضايقة من قريش بدءا من محاصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب ثم بعد خروجه من الشعب أصيب بوفاة عمه أبي طالب سنده وظهيره وناصره على قومه ثم وفاة زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه وتؤانسه وتخفف عنه رضي الله تعالى ما لايتشي تمهيد قاشا ربكي دنگني دا ونن اينهم بنگري نتاريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قمدا فارا قباتا دا وعزوزي دي قبيلو دا بند بنوات دا بقران شابا دا كموسو دا كموتان يتشي تحدثنا في تحدثنا في كو نعم تحدثنا في الفصل السابق من تتونا الفصل دي قباتا وتدرسا دسو قباتا عن فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر كما تدرسا دكي تكين تاريخ مسلمة حمزة وعمر إلى الإسراء والمئراج حرزوا إسراء ومئراج وكانت تلك الفترة تمثل إحدى مراحل السيرة النبوية الأطرة wannan ainihin zamani yana nuna ɗaya daga cikin matakai na ainihin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai kanshi wallati wajaha fiha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-anat wanda manzon Allah ya fuskanci wahalhalu wal mazid min al-mudayaqa da kuma ƙarin kunci min quraishin daga quraishawa bad'an min muhasarati ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun farkon da suka fara tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi sha'bi abi talib a cikin wannan tsurkuki na abu talib thumma ba'da khurujihi min ash-sha'b usiba bi wafati ammihi abi talib sanadi sannan bayan da annabi ya fito daga cikin wannan tsurkuki na abu talib sai kuma Allah ya jarabce shi da rasuwar wannan baffa nashi mai suna abu talib sanadihi wanda da shi yake jingina wa zahirihi da shi kuma yake tsaida bayan shi wanasirihi mataimakin shi ala qaumihi wanda yake taimaka mishi a wurin ainihin mutanen shi quraishawa thumma wafati zawjatihi ummul mu'minin khadija sannan sai kuma musiba ta biyu da ta samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta rasuwar matar shi khadija uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda allati kanat wafihi wadda ta kasance tana kyautata mishi wasa shine ainihin kyautatawa entertainment a bashi kaza ayi mai kaza ayi mai kaza wato anisu kuma take kwantar mishi da hankali ina fata an gane daga nan aka samu sunan Anas an gane mai natsuwa mai kwantar da hankali wanda take sa mai natsuwa to khaffif anhu wadda take saukaka mishi duk abubuwan da yake fuskanta radiyallahu ala an khadija wa ardaha Allah matar arziki mutuniyar kirki wato sunna ne duk sanda aka faɗi Khadija sai an yi mata addu'a sai an yabe ta sai an faɗi alkhairta haka annabi yake Aisha da kanta ta faɗa tace duk sanda annabi ya faɗi Khadija ko ana hira aka faɗi Khadija sai ta faɗin alherinta to malamai suka ce mu ma mu yi haka sunna ne duk sanda aka faɗi Khadija kawo sai an tsaya an dan kawo 2 3 4 5 7 8 30 na alheranta radiyallahu ta'ala anha annabi yakan ta mata addu'a yace Allah ya ji kanta Allah ya yarda da ita Allah ya daukaki darajojinta to radiyallahu ta'ala an khadijatul kubra the greatest woman kin wa ba'san an makhrajin min hadhihi ad-da'iqa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin neman mafita game da wannan irin kunci kharaja sallallahu alaihi wa alihi sallama ila ta'if sai annabi ya fita zuwa kasar ta'if فلم يجد عندها خيرا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم خيرا سيكون من ذن الله بيثامون الهيري أو رمتانا طائف بل عاد صلى الله عليه وآله وسلم مكلوم الفؤاد سي النبي يداول سنلون تامش زوجيا فتسنجي مش روني أزوجي الكلم هو الكلوم مكلوم الفؤاد من الاستهزاء زوجيا شتار ونتو sun raunata mishi zuciya saboda mai saboda izgilanci wal i'rab da bujurewa an gane wa majruhil qadamaini min al hijara sannan kuma sun ji mishi rauni a kafafuwa da duwatsu wa hina mashtaddat alaihi al umur yayin da al'amura suka tsanantu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'ahu takrimul isra'i wal mi'raj sai girmama wa isra'i da mi'raji ta zo mishi ليمثل هذا المقطع من السيره ومن wannan yanki na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwatanta wa duniya halqatan mutakamila wani ainihin fage cikakke min halaqati sira daga cikin fagagen tarihi annabawiyatul atira tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai kanshi wato da kunci yayi kunci sai sauki yazo ko yanzu ne garin ku ya maka kunci ko anguwa ku ya maka kunci ka dan taka ka fita daga anguwa ka dawo ka gani ko in cikin gidanka ya maka kunci ka dan fito waje haka in garin ne ka dan je wani wuri da ka dawo sai ka ji ka huce to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita zuwa ta'if dan ya samu sassauci to amma kuma sai ya samu wani karin kunci a can to shine sai Allah madaukakin sarki sai mayar musu da izgilancin su. Makka ta yi kunci, Taif ta yi kunci, sai Allah ya ce to bari ya dauke shi, da ya dauke shi daga wannan gari sai kai shi wani gari mai daraja da tsarki, shine binnin Qus, garin annabawa. Daga nan kuma fa sai ya tattaro annabawan, annabi ya jagorance su a sallah, ya yi musu jawabi da tambayoyi, was'al man arsalna min rusulina ko min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, suka yi mai tambayoyi, musu tambayoyi, suka yi jawabi, aka tattauna. Yanzu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara samun sararawa, sai kuma aka sake dauka shi, aka sake sama da shi har sai da aka yi shurin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan sharafa yace mallan yayi mana, in an zo darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi inda yake cewa wa fi hadha al-fasl aidan najidu halaqatan ukhra tabda bil arad ala al-qaba'il wal afrad bahthan an makhraj akhar lid-da'wa bayna al-wafidin ila makkah ma'a irad al-qaba'il wa sududihim illa annana najid min bayn hadhihi al-aswat المنكرة لما يقوله الرسول صلى لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات أخرى ترحب به من الأفراد والقبائل حيث استجاب له عدد من الأفراد ورحب به حجاج الأوس والخزرج وبايعوه وكانوا له أعوانا وأنصارا إن شاء الله تعالى منذ درسنا قبل أن نذاتش da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah.